Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis, wanda ya dace da 6 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya. Jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 66 cikin wannan sura mai albarka, suratul Anfal. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 67. Mai Allah ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
Ubangiji yace ma kana li nabiyyin, bai dace ba ga annabi, ma'ana mastaqama li nabiyyin ko ma sahha li nabiyyin, bai inganta ba, bai dace ba ga annabi an yakuna lahu asra, ya zanto akwai ribatattun yaki a hannunsa, fursunonin yaki a hannunsa cikin kafirai waɗanda suka bijire ma Allah, suka bayyana adawarsu ga musulunci. Hatta yuskina fil ard, har sai bayan ya raunana su a ban ƙasa, ma'ana bai dace ya rike waɗansu daga cikinsu ba, har sai ya raunana su, ya yi musu laga-laga ta yadda waɗanda zai rike a hannunsa ya zanto su ne kaɗan. Turiduna arda duniya, yanzu ku kuna son wata riba ta rayuwar duniya, wani kayan alatu na rayuwar duniya, wallahu yuridul akhirah, Allah kuma yana so muku lahira, wallahu azizun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne aziz, wato mabuwayi cikin lamurransa, sannan kuma hakim, mai hikima cikin dukkan abin da ya zarta. Al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare da gare su, shi da mahaifinsa, kale ce istashara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil asara, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawarar sahabbansa dangane da fursunonin yaki da aka kama a yakin Badar. Lokacin da yayi haka, wa ya fara neman tambaya, ya fara neman shawaran Abubakar, fa kale sai Abubakar yace da shi, qaumuka wa ashiratuka fa khalli sabilahum, ai mutanenka ne, yan kabilarka ne, yan garinka ne, kyale su kawai su yi tafiyarsu, tunda dai an ci nasara a wajen yaki, a kyale su kuma kowa ya tafi gida. Fastashara Umar, manzo Allah sai nemi shawaran Umar dan Khattab, fa kala sai Umar yace uqtulhum, manzo Allah kashe su su duka, kar ka bar ɗaya da rai. Kala Abdullahi dan Umar yace fa fadahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da aminci ya tabbata gare shi, ya nemi kowane ɗaya daga cikinsu ya fanshi kansa, ma'ana bai karɓi shawaran Umar ta a kashe su ba. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu azizun hakim. Abin nufi wannan aya, ana kafa hujja da ita wajen nuna falalar Umar ɗan Khattab, sanin khulafa'ir rashidin, wato na biyu cikin khulafa'ir rashidin, domin ga Abubakar ya bada shawara, ga Umar ya bada shawara, nassan alqur'ani ya sauka ya goyi bayan shawarar Umar ɗan Khattab, domin faɗinsa cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, bai dace ga annabi ba ya kama fursunonin yaki da nufin ko ya bautar da su ko su fanshi kansu, bai dace yayi hakan ba hatta yuskana fil ard, har sai ya raunana su. Al-iskhan fil ard bil qatl wal ghalabati wal qahri, ta hanyar kisa, ta hanyar rinjaye, ta hanyar cin galaba akan su. To kuma akan ci galaba akan su ne in an karkashe adadi da dama daga cikin waɗanda suka fi bayyana adawarsu ga musulunci, wato kenan ayar tana goyen bayan shawarar Umar ɗan Khattab. to banda ita akwai wadansu ayoyin da Umar dan Khattab ya bada shawara kuma suka sauka suka goyi bayan shawararsa, kamar a wajen aikin haji bayan an yi dawafi ko aikin haji ko umara ana yin sallan nafila raka'a biyu ta dawafi da a ko ina. Sai Umar dan Khattab ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me zai hana a rinka yin sallan nafilan nan a bayan maqami Ibrahim? Sai aya ta sauka, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, ku riki wurin da Annabi Ibrahim ya tsaya dinnan a matsayin wurin yin sallan nafila raka'a guda biyu bayan an kammala dawafi ko na umara ko na aikin haji. Sannan kuma da ayar hijabi bata sauka ba, wanda tace aka tangance mataye a gida kar wani bare ya shiga sai dan gidan ko muharramin su, har ya zuwa lokacin da Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab binti Jahash. Saboda haka sai aka kirawo walima a gidan, mutane suka zo suka taru suka dade bayan sun ci abincin su tashi su fita sun ki fita. Annabi kuma yana so ya shigo gidansa wajen iyalinsa, da ya taho sai ya ga taron mutane ana hira, sai ya sake komawa a sake zuma a sake tahowa har sai da suka gaji suka tafi. Umar dan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai dace kowa ya rika shiga gidanka ba, ya kamata a rinka zaba ana tacewa, wanda ya dace shiga gidanka ya shiga, wanda bai dace ba kuma a dakatar da shi a waje. Sai Allah ya saukar da aya ta goye bayan Umar dan Khattab akan haka, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina lihadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما ناسي وانا آير تسي دقا ينزو عليك كتنغن سي ماتا كسفتا كد وليس قباري سي ماتا سنسن يهجابي سنسن يسسرا إن هريا زومي جدن باينا تو ييما غنا تباين كولي تباين كتنغا السلام عليكم سيسي وعليكم السلام مي جدن ينا نن آ باينا سو داك كوما ما نابا سي كاشقو بكين. Ina fatan an fahimta, wato wannan na nuna falalar Umar dan Khattab tunda yana da muwafaqat a cikin Al-Qur'ani ya bada shawara, kuma Al-Qur'ani ya sauka ya goyi bayan shawararsa. To kaga kenan zai zama tabewa a wurin dan Adam ya mayar da Umar dan Khattab a matsayin abin zagin sa ko a matsayin abin la'antarsa. To ballantana kuma ragowar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana sayyidina Abubakar Siddiq wanda shine khairun nasi illa an yakuna nabiyyan, mafificin mutane gaba ɗaya in ba annabi ba. Ubangiji ta'ala yace, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق إن بدل التافيب أولن الله سبق وان دي رقايا قباتا لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم دا وتعذاب ميجر ما تاشا فيكو فيما أخذتم دنگن دا فرسنون ياكن دا كوكا كاما كودي وطن دا كوكا ميشي سباي ko kuma waɗanda kuka ce su fanshi kansu, da sai wata azaba ta shafe ku ba don wani littafi da ya riga ya gabata ba. Lafazin kitab anan yana nufin hukunci, ba don wani hukunci ba da Allah ya riga ya zartas tun da a sakamakon kama fursunonin nan ba tare da kun kashe su ba, da sai azaba ta shafe ku. To wannan menene hukunci? Waɗansu malamai suka ce abinda Allah ya riga ya hukunta cewa ai dukkan wanda ya je yakin Badar babu shi babu azaba, shine kitabun min Allah sabaqa, wannan littafin ya riga ya gabata tun fil azal. Allah ya kaddara wanda duk yaje yakin Badar babu shi babu fushin Allah, babu shi ba azabar Allah. In ba dan haka ba da azaba ta kama ku, to amma kuma ku kun je yakin Badar kuna da mani min nuzulul azabi alaikum, mani da zai hana azaba ta sauka kan ku. Wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da kitabun min Allah sabaqa, ubangiji ya riga ya alƙawarin duk wanda ya abu bisa ga istihadi ko da yayi kuskure ba za a kama shi ba, shine ake nufi kitabu min Allah sabaka, ma'ana hukumu min Allah sabaka. Waɗansu malamai suka ce a'a, alhukumu anan alhukumul qadari, Allah ya riga ya kaddara tun fil azal cewa dukkan waɗanda wato suka je yakin Badar din nan, ma'ana kuma suka yi ba da shawara bisa ga istihadin nan nasu, to ubangiji subhanahu wataala ba zai kama su da azaba ba ko da sun yi kuskure. Wani malami daga cikin malaman tafsiri yace a'a, kitabu min Allah sabaka shine ayar da muka karanta a baya da Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, ma damar manzo Allah na cikin su kitabu min Allah sabaka kenan, ma damar su sahabbai yastaghfirun Allah kitabu min Allah sabaka kenan, wannan shi kawai ya hana azaba ta kama su. Amma in ba da haka ba a sakamakon kama wannan fursunonin yakin ba tare da kashe su ba, da sai azaba ta kama ku. Ubangiji ya ce fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba,
ku ci daga abinda kuka samu na ganima halalan, yana a matsayin halal a gare ku kowannen al'umma, wanda kafin ku da ba a halattawa wani bacin ganima. Sannan kuma tayyiba da dada, tunda Allah ya yarji. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokinsa. Innallaha ghafurur rahim, lalle ubangiji ta'ala ghafurun, mai rahma ne, sannan mai gafara ne, sannan kuma rahimun mai jin kai ne. Allah ya ce,
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله يروي حديثي أتكل لتافا سأل مستدرك على الصحيحين دقى أمنا آئسة الله سكاري الداء قريتا تتي لما جاءت أهل مكة في داء أثراهم وأساراهم yayin da mutan Makka suka niko gari daga Makka suka zo Madina wajen Annabi don kokarin fansar fursunonin yaki da aka kama musu a yakin Badar, ba'athat Zainabu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i Abil As, sai Zainab yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin sa, kyarsa sai ta cikin sa, ita ma sai ta aiko a zo a faishi mijinta. Dan gashi ita ƴar Annabi ce, tana musulmanta amma ko mijinta kuma kafiri ne, dan a lokacin ba a hana aure tsakanin musulmi da kafiri ba. Dan ya zo yakin Badar kuma an kama shi cikin fursunonin yaki, to kuma sai aka kama shi, ita ma sai ta aiko a zo a fanshi mijinta a wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Me ya faru? Wa ba'athat fihi bi qiladatin kanat Khadijatu adkhalatha biha ala Abil As hina bana alaiha, sai ta aiko da abun wuyanta cewa a bayar a wurin sojojin musulmi don a fanshi mijinta da shi. Kuma wannan abun wuyan tun lokacin da aka daura aurenta, Nana Khadija ta bata lokacin da mijinta zai tare da ita, shi Abul As, sai aka kawo wannan abun wuya. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzo Allah ya ga abun wuyan yarsa, sai ya tuna masa yar, ya tuna masa da mahaifiyarta, ita ce Nana Khadija wadda ta bata. Haraka laha ariqatan shadida, manzo Allah ya ji tausayi tausayi mai tsanani. Wa qala, ya kalli sahabbai ya ce da su, in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha alladhi laha faf'alu, in kuna ganin za ku iya sakan mata fursunan yakinta kun mayar mata abun wuyanta ba sai kun karba ba, to kwa iya yi. Shine fa shugaba zai iya yin doka, zai iya cewa a'a kawai a sake shi, amma sai ya ba sahabbai haka a matsayin shawara, in kuna ganin kwa iya sakan mata mijinta kuma ku mayar mata da aboki da abin wuyanta ba tare da kun karba ba, shikenan fa fa'alu, ku yi haka babu komai. Qalu, sai sahabbai suka ce, na'am ya Rasulullah, mun ji za mu yi hakan ya manzon Allah. Waraddu 'alayhi alladhi laha, suka mayar mata abin nan da suka karba kuma suka sake shi. Qala wa qala al-Abbas, sai Abbas ibn Abdul Muttalib babban Annabi shi kuma yace, ya Rasulullah, inni kuntu musliman, ce manzon Allah, ni fa da kaga an kamo ni a fursunan yaki, ni fa musulmi ne a Makka, na yi kalmar shahada, babbansa ne ba, wato dan uwan mahaifin Annabi ne. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah ce, Allahu a'lamu bi islamika, Allah ne ya sani in kai musulmi ne ko in kai ba musulmi ba ne, amma mu dai abinda muka gani an kamo ka a cikin kafirai. Fa in yakun kama taqulu, idan da gaske ne kamar yadda kake faɗa, fallahu yujzika, Allah madaukaki zai baka sakamako da gidan aljanna, amma a yanzu fafdi nafsaka wa bunai akawaika Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa Aqil ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib, sai kai kokarin fansar kanka da ƴaƴan dan uwanka shine Nawfal ibn al-Harith da kuma Aqil ibn Abi Talib wa halifaka, da wanda kuka yarjeje ne taimakeke ne juna da shi tun lokacin jahiliya shine Utba ibn Amr ibn Jahdam, sai kai kokarin fanso su da dukiyarka, na san kana da dukiya amma maganar ka ce ka musulunta to wannan idan har ka musulunta da gaske Allah zai baka lada a aljanna, amma a ganin ido an kawo ka cikin kafirai fanshi kanka kana da kudi, na san kana da kudi. Annabi ce da shi haka. Faqala, sai Abbas ya ce maza indi ya rasulullah, sahaba manzo Allah mai gare ni bana da kokobo fa, talakka ne ni bana da komai. Qala, sai manzo Allah ce fa ainal malul ladhi dafanta anta wa ummul fadli, ina wannan kudin da ka boye ka haka rami ka zuba kai da ummul fadli. Fa qulta laha, kace da ita lokacin da zaka fito yakin Badar, in usibtu, in an kashe ni a wajen wannan yaki, fa hadha almalu li banil fadli wa abdullahi wa qutam, wannan kudin ki warewa ibn al-fadl da kuma abdullahi da kusan dukiyarsu ce. Ce ina wannan kudin da ka boye kuma ka faɗa haka lokacin da ka boye su, ka duba fa tsakanin Makka da Madina, ko manzo Allah baya wajen lokacin da yaje ya boye kudin daga shi sai wannan matar ummul fadl. Fa qala, sai Abbas ya kalli manzo Allah yace wallahi ya rasulullah inni ashhadu annaka rasulullah, lalle yanzu na ce da kai manzon Allah ne. Inna hadha la shay'un ma alimahu ahadun ghairi wa ghairu ummul fadl, wannan na boye kudi ba wanda ya sani a duniya daga ne sai ummul fadl, sai kai yanzu da ka fada lalle wannan ya tabbata kai manzon Allah ne. Saboda haka sai ce aje a dauki wannan dukiyar a zo a fanshe shi da ita. Fa fadal Abbas nafsuhu wa bunai akhawaihi wa halifahu, tunda akwai kudi da ya boye ya ce babu, kaga yanzu manzon Allah ya tabbatar masa a gani. Nabiyyu bi ghayril wahyi la yatasarrafu, tunda ana masa wahayi duk abin da ka fada masa ba daidai ba sai Allah saukar da wahayi ya fadakar da shi. Saboda haka aka saukar da aya, aka sanar da wato aka sanar da manzon Allah cewa ga inda kudi suke, shikenan shi kuma ya ce aje a dauko, ya fanshi kansa ya kuma fanshi waɗannan guda biyun da suka rage. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, qul liman fi aydikum min al-asra, fata wa wadanda suke hannunku cikin fursunonin yaki, in ya alamillahu fi qulubikum khairan, in ubangiji ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku, yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum, zai ba ku wani alkhairi sama da wanda aka karba daga hannunku. Wato kenan ana nufin kai Abbas, inda gaske ne musuluncin da kai, kar ka ji zafi dukiya da aka karba yanzu, ka fanci kanka da ƴaƴan dan uwanka da su, Allah zai maye maka abin da yafi wanda aka karba yawa, shine yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum, sannan wa yaghfir lakum, kuma Allah zai gafarta muku abin da kuka yi a baya bisa ga rashin sani, bisa ga kuskure. Wallahu ghafurur rahim, ubangiji mai gafara ne, ubangiji mai rahama ne. Abbas kulluhum fi yadihi malun yadribu bihi ma ma arju min maghfiratillahi azza wa jalla, yanzu an karbi uqiya 40 uqiya 20 aujana, uqiya daya ita ce dirhami 40 hasu 20 nau kenan, dari nau kenan, 800 ko 400, 800 ma'ana wannan shi aka karba a hannun shi dan fansar kansa shi da wadanda aka ce ya fansa. Yace to a madadin wannan uqiya 20 da aka karba a hannuna, yanzu Allah ya musanya min ina da bayi majiya karfi mutum 20, kuma kowanne akwai kudi na a hannunsa da yake kai kawo yana kawo min riba ta kasuwanci tare da kyakkyawan fatan, kuma Allah zai mun gafara. Ma'ana yana nufin ayar nan ta gaskato a kaina, naga abinda ayar ta faɗa ya tabbata, da Allah ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum, an karɓi ukiya 20 a wajensa, shi kuma yanzu yana da bayi guda nawa, guda 20, kuma kowane bawa akwai kuɗi da yawa a hannunsa yana masa kasuwanci da shi, kuma ribar duk tashi ce, sannan kuma gashi yana fatan samun gafarar Ubangiji. Ma'ana wannan aya ta bayyana kan Abbas ibn Abdul Muttalib, ɗaya daga cikin bakwannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma shi ne mahaifin Abdullahi dan Abbas da ake cewa Abul Abbas Abdullahi ibn Abbas. Ubangiji ya ce wa in yi duduki khiyanataka, idan sun so su ha'ince ka su fursunonin yakin da suka fanshi kansu, faqad khana Allah min qablu, yu'aida waɗansu sun ha'inci Allah a cikinsu, fa amkana minhum, Allah ya sami iko a kansu ta hanyar dora kuku musulmi a kansu, wallahu alimun hakim, Ubangiji masani ne sannan Ubangiji mai hikima ne. Ya'yan uwa, wannan ita ce ciko na ayoyin da suke magana akan yakin Badar a jumlacensa gaba daya. yanzu in muna so mu yi tattara don mu fita da sakamako cikin 'yan ƙananan mintuna, sai mu ce yaƙin Badar yaƙi ne da aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma an yi shi a cikin watan Ramadana, an gwabza yaƙin ranar 17 ga watan Ramadana, wato kenan shekara ta biyu bayan hijira. Sannan kuma sababin da suka sa aka yi yaƙin Badar shine ayarin kasuwanci da Abu Sufyan ke shugabanci na Qurayshawa wanda suka je Sham akan hanyar su ta dawowa manzon Allah ya ji labari. Da haka sai ya zaburar da sahabbai cewa mu tafi mu je mu tare su mu kwace dukiyar da ke hannunsu a madadin wanda suka kwace wa wasunmu lokacin da za mu hijira zuwa Madina. Kun ga anan wannan shine sababin yaƙin. Manzon Allah ya daina dan ya karɓi wannan dukiya a madadin wacce? A madadin ta sahabbai da aka kwace da za su yi hijira. Ban mamaki ta sahabban ta fi wannan yawa, amma in suka karɓa za su rage hasara. To wannan shine hikima. Kaga anan gurin ba zalunci musulmai suka je su yi ba, a'a sun je su karɓo wani abin da dama an kwata daga hannunsu. Da haka da annabi ya fita daga cikin garin Makka a garin Madina ya tafi Badar, ya je ne dan ya datse hanyar da yake jin tanan za su bi. Da haka ya tafi da sahabbai, ko bai fita da niyyar yaki ba, hujjar cewa bai tafi da niyyar yaki ba, bai ce kowa ya fito a tafi ba, waɗanda aka samu aka ce ku zo mu tafi. Sannan kuma a cikin tafiyar doki biyu ne kawai, sai raƙumi 70, yayin da adadin mutanen da ya fita da su 313 zuwa da 17, domin cikin almuhajirun mutum 82 ne almuhajirun, mutum 82 zuwa da 6, al-aus mutum 61, al-khazraj mutum 170. Wannan su ne adadin mutanen da annabi ya fita da su. Kuma doki biyu raƙumi 70, abin nufi dai abin hawa 72 ga adadin mutane da suke 313 ko da 17. To wannan tasa kaga sai aka rika har hada mutum biyu mutum uku uku a kan raƙumi ɗaya. Idan wannan ya hau aka yi kilomita biyu ya sauka, wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka, wane ya hau a yi kilomita biyu ya sauka, haka aka rika yi. Dan kowa dai bai tafi a ƙasa ba gaba ɗaya, amma kuma bai tafi a sama ba gaba ɗaya. Manzon Allah da kansa aka yi kaso, bai ce a ware masa raƙuminsa daban ba, sai ya kasance shi ma raƙumi ɗaya da shi da Abu Lubaba da Ali bin Abi Talib, su biyun suka ce manzon Allah mun yafe maka, hau kai kaɗai ka tafi. Sai ce a'a, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma min al-ajri. Yace ku din ba ku fi ni karfi ba da kuzari, ballanta na ku ce wai ni in hau tsoho ne ku tafi, ni ma ina da kuzari na. Sannan kuma ni din ban fi ku kwaɗayin lada, ba ku fi ni kwaɗayin lada ba, ban fi ku wadatuwa ga barin lada ba, ina da bukatar lada yadda kuke da bukata. Haka aka rinka yi tsakanin manzon Allah da waɗannan mutane guda uku, wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka. To kaga wannan adadin mutanen da suka tafi yakin Badar kenan. Sannan makamai wato ainihin yan kadan ne a hannunsu, ba wai makamai ne na aje ai fada ba, dan suna ganin su 317 za su je su kama Abu Sufyan shi da mutum 40, yo wani fada za a yi? Kawai za a je a kwato abin da aka je ne, amma ba fada ba, dan kuwata ne gairu mutakafi'atain ba daidaito da juna tsakanin karfin guda biyu, ballanta na ce za a yi fada. To kaga da wannan manufar suka fito, ba da manufar fada ba, amma lokacin da abin da ya faru na Abu Sufyan ya sanar, Qurayshawa sun fito, kuma shi ya canja hanya kamar yadda muka faɗa a baya, ya bota barauniyar hanya wadda ba ta Badar ba. Sahabbai suka zo Badar suna jiran dako, can gurin Qurayshawa suka zo daga gaba ta ƙarshe suna jiran dako, shi kuma Abu Sufyan ya bi ta ƙasa ya wuce. A lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa aka sauka a wajen, sai ya ce da sahabbai, ya samu waɗansu mutum guda biyu, ya ce ku je ku yi wa mun leƙen asiri ko za ku Qurayshawa mai suke ciki. Suka je suka bincika kuma shi ma da kansa sai ya tuntuɓi Abubakar ya ce tashi mu tafi kuma ni da kai. Wato bayan manzo Allah ya saka aiki, sai kuma shi ma ya shiga cikin aikin. Kaga yau yan security suna irin wannan, sai a ce je ka ɗauko karatun wane ko je ka binciko mai wane ke ciki, kuma kai da aka tura kuma sai a cewa wani daga cikin office ɗinku kuma shi ma ya bi ka, yaga ka je ko baka je ba. Mahallu shahid dai lokacin da suka tafi manzo Allah kuma da sina Abubakar su ma suka tafi, suna zuwa sai suka ci karo da wani dattijo, zai fara tambayar su, sai manzo Allah ya sauri ya fara tambayar sa, saboda ba sa son ya tambaye su, za su ce ni manzo Allah ne wanda sayyidina Abubakar ne kuma daga Madina ne, ko bai san ko waye ba. To amma in suka yi sauri suka fara tambayar sa, fa kaga yanzu shine zai bada ansa, kaga wata siyasar zaman duniya. Kafin ya fara tambayar su, sai manzo Allah ya fara tambaye shi, yaya ka ji labarin abin nan Muhammad dan Abdullahi ko da mutanansa? yace eh naji labarin an ce sun fito daga Madina yace kai kwararre ne akan wannan hanyar yace eh sai yanzu kana tsammanin suna ina sai yace in dai da suka taho Madina ba su tsaya a wuri kaza ba yanzu suna daidai wuri kaza sai fadi wurin da daidai inda Annabi ya sansani da sahabbansa sai manzo Allah ya ce to kaji labarin Quraisha da suka fito yace eh yace su kuma yanzu suna ina yace in dai tun da suka fito daga Makka ba su tsaya ba ko zango kaza kawai suka yi yanzu suna daidai wuri kaza sai nassanta wurin nan inda manzo Allah dama wa inda Allah ya bayanin anan Quraishawa suke iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa to a lokacin nan ne manzo Allah da sai masa tambaya yana sai masa tambaya sai farce da manzo Allah ku ko daga ina kuke kaga Allah ya tambaye shi bai ce ba kai wane ne kai sai ce daga ina kuke sai ce na hanu mimma ce mu daga ruwa muke na hanu mimma kowane dan adam da me yin sinadarin halittarsa waje an na min alma'i kulla shay'in kafin ya kara tambaya sai manzo Allah ya zabar da raƙumansa suka yi gabashi da wajen mutum 1,000 sannan kuma sun fito da dawaki guda 100 raƙumi guda 600 waɗanda duk ana iya yin yaƙi a kansu kaga kenan bayan waɗanda ake korawa ake yankawa ana ci kaga ba karaman adadi ba suka fito da shi na mayaka to shi kuma Abu Sufyan a wannan lokaci ya ajje ayarinsa sai ya shigo kusa da Badar din inda rijiya take dan ɗiban ruwa yana zuwa wajen sai ya ga wato waɗansu mahaya dawaki guda 2 na musulmi ne su ba su gane shi ba shi bai gane su ba a wata ruwayar an ce bayan sun tafi ne ya hange su daga nesa sai tambayi wani wanda ke gindin rijiyar waɗancan daga yana suke ce gaskiya ban sani ba sai Abu Sufyan hankalinsa ya tashi kila sai ya zama musulmi ne kuma tabbas musulmi din ne ya zai ya gano sai ya bi sawun raƙumansu sai ya ga inda raƙuman suka yi kashi sai ya bincika kashin raƙumin sai ya gano cewa wannan ciyawar irin ta Madina ce kuma ya ga ɗan dabino a cikin ƙwallon dabino shi ma irin na Madina kai yanzu zaka iya gane ciyawar garinku saboda haka nan take koma a guje zaburar da mutanensa suka sulale suka gudu kuma kun san lokacin da Annabi ya fito akwai wani daga cikin kafirai yana kishin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi ce zan taya ka yaki Annabi ya ce tunda baka musulunta ba koma garin koma ba za mu inna la nasta'inu bi mushrik ba ma neman agaji wajen wanda ba musulmi ba ya taya mu yaki musulunci ya sake bin Annabi Annabi ya mayar da shi ya sake bin sa karo na uku da ya karshe dai ya kalmar shahada Annabi ce tunda kalmar shahada zo mu tafi aka tafi filin Badar aka je aka yi do abin da aka yi sanin ku ne cewa yakin an fara bil mubaraza abin da ake nufi da mubaraza uku daga nan uku daga nan uku daga bangaren musulmai sune Hamza ibn Abdul Muttalib da kuma Ali ibn Abi Talib da kuma Abida ibn Al Haris sannan uku daga bangaren kafirai sune wato Utba ibn Rabi'a da wane ne da Shayba ibn Rabi'a da Al Walid ibn Utba Walid ibn Utba saboda haka guda uku daga nan guda uku daga nan da su aka fara yaƙi cewa ɗaya daga nan ɗaya daga nan dan da lokacin da Qurayshawa suka yi kururuwa suka fito mutum uku sai Abdullah ibn Rawaha da waɗansu mutanen Madina guda 2 suka fito sai Qurayshawa suka ce ai ba kwa daidai wa daida da mu dan dangi muke so ba Qurayshan dangi ya fito amma ba wani dan Madina ba dan dangi da Ali ibn Abi Talib da haka shi da Hamza sai suka zabura suka fito kuma kowa ya gansu ya san ɗan dangi ne cikin tsakiyar Qurayshawa take wannan yaki da aka gwabza tsakanin ɗaya na nan gurin guda ukun bangaren kafirai gaba daya a kashe su bangaren musulmai kuma aka jiwa ɗaya cewa bai mutu ba to kaga wannan wata bushara ce ta farko kar ku manta da bushara ruwan sama da Allah ya saukar kar ku manta da bushara ta mala'iku kar ku manta da cewa a washe gari za a yi yakin manzon Allah kusan kwana yayi yana addu'a ya tadarrau ila rabbihi yana roƙon ubangiji bukata yana roƙon sa nasara dukkan waɗannan waɗansu asbab ne waɗanda suke na nasara wanda suka tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin a filin Badar to kuma gashi an fara an kashe mutum uku a can gurin kaga kwarin gwiwa kenan Allah ce hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim fal ladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-amim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid hazani ai ba mutum biyu bane ɗaya da ɗaya fariqani kullu fariqin lahu majmu'a fariqul mu'minin Ali ibn Abi Talib da Hamza da kuma wato Abida ibn Al Haris sannan kuma fariqul kuffar shi kuma shayba ibn rabi'a utba ibn rabi'a da alwalid bin utba kaga haza ne din kenan khasmani abokan husuma ne guda biyu ikhtasamu fi rabbihim wato bangalolu ne guda biyu kowane bangare na da adili na mutane sun yi husuma game da lamarin ubangiji wadannan sun ce a kadaita shi da ibada wadannan sun ce a sa musu kisiya shine ikhtasamu fi rabbihim wato kaga wannan tana magana akan wadancan mutane guda shida sanin ku ne aka zo aka gwabza yaki Abdurrahman ibn Auf yake cewa ana cikin yaki yarin cabe sai waɗansu samari guda biyu ɗaya daga dama na yace da ni wane ne Abu Jahal yace me zaka da shi yace ai in dai na gansu inuwata ba za ta rabu da tashi ba sai dai ko ni ko shi yace ina kokarin in nuna masa sai kuma ga ɗaya daga haguna shi ma yana ce min wane ne Abu Jahal dukkan sai yara matasa yan kanana yace da nan loba cikin taro sai na nuna masa shi yace da suka zabura kai ka ce zakoki ne suna jin yunwa suka auka wa Abu Jahal su biyun sai da suka gama da shi kowa ya zo wajen annabi yana kuri cewa ni na kashe shi wannan yana cewa a ni na kashe shi manzo Allah ya ce ku nuna mun takubbunan ku ya karbi takubbun wannan ya gani ya karbi takubbun wannan ya ce ko biyan ko kashe shi ku duka mana kaga ra'su tughat ya fadi kenan anan aka kashe wato ainihin Abu Jahal anan kuma aka kashe gashi nan da suna Umayyah ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf da an kama shi cikin fursunonin yaki Bilal ya gansu yace ra'sul kufri yace shugaban kafirin duk duniya kuma shi za a kama fursunin yaki yace wallahi la najautu in naja bazan taba tsira ba mutukar ya tsira sai na ga bayan sa shi da sauran al'ansar suka hau kansa sai da suka gama da shi saboda yana cikin wanda suka rika azabtar da mummune a zaman Makka Umayyah ibn Khalaf to anan dai aka kace manya cikin shugabannin Quraishawa waɗanda suka yi fice a matsayin adawa da addinin musulunci aka kama sauran mutum 24 cikin shugabannin Quraishawa manzo Allah ya ce a je a cikin rijiyar Badar da su wata tsohuwar rijiya aka yi ta jefa su a ciki aka jefa mutum 24 sauran kuma aka bar su a haka sauran kuma aka kama fursunonin yaki ga ganima ga fursunan yaki ganima sahabbai suka samu sabani kamar da muka karanta a farkon sura in baku manta ba waɗanda suka tsaya suna gadin annabi suka ce su suka fi cancanta a basu ganima waɗanda suka rika tattaro ganimar suka ce su suka fi cancanta a basu waɗanda suka kora kafirai har suka gudu suka ce su suka fi cancanta Allah ya ce a'a yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin da haka aka saukar da wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anallahi khumusuhu manza Allah yayi takhbis al ganima akwai mutun tara wadanda basu je yakin Badar ba cikin fitattun sahabbai a cikin akwai Usman dan Affan yana jiyar matarsa wato ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba ta da lafiya amma da annabi ya tashi raban ganimar yakin Badar sai da aka raba da wannan mutun tara tunda an san suna da uzuri karfa shi ya sa ma waɗansu malaman sira in sun tashi lissafin wanda suka je yakin Badar har da su ake lissafawa duk da suna gida saboda mai sun zauna a gida bisa ga uzuri ba bisa ga rashin uzuri ba da haka manzo Allah ya raba ganima da su to da haka sai a lissafa su cikin wanda za su samu falalar Badar kenan to bayan an jefa waɗancan mutane cikin ramuka cikin wannan rijiya manzo Allah ya kwana uku a filin Badar yana godiya ga Allah a ranar ta uku manzo Allah ya ce a ɗora masa sardin raƙuminsa aka ɗora masa ya je ya haura kuma su sahabbai suna kallonsa sai ya tafi wannan rijiya inda aka je aka jefa waɗannan mutane ya je yana kiransu da sunayensu ya fulan ibn fulan ya wani ɗan wane ya kai Utba ibn Rabi'a ya kai Shayba ibn Rabi'a ya wane ne duk ya kiransu da sunayensu ya ce abin da nake faɗa muku shin yanzu kun isa cewa gaske ne ko ƙarya nake har yanzu ni kan alƙawarin da Allah ya mun ya cika mun na samu gaskiya ne yaya ku kuma abinda na faɗa muku ko ishe gaskiya ne ko ƙarya ne Umar bin Khattab yace kaifa tukallimu ajsadan la arwah laha ya kake magana da gangan jikin da ba su da rai sai yace da shi wallahi ku dinnan ba ku fi su jin abinda nake faɗa ba yanzu malamai suka ce ubangiji ya dawo musu da ransu a wannan ƴan mintunan dan manzon Allah ya kunyata su da kalmomin da ya faɗa musu wato kalmomi na bakantare su ji haushi sannan kuma a sake zare ransu kuma a ci gaba da yi musu azaba shine Hassan ibn Sabit ya waƙe wannan waƙa mai daɗi kasir zanar da danso ba zan iya kawo ta ba gaba ɗaya amma a ƙarshen ta na cewa yunadihim rasulullahi lamma qazabnahum kabakiba fil qalibi alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ياخذ بالقلوب فما نتقوا ولو نتقوا لقالوا صدقت وكنت ذا امر مصيب boku ji ba abin da nake faɗa muku cewa gaske ne shin boku gani ba ko kun gani Hassan ya ce ba su yi magana ba in ma da sun yi magana da cewa za su yi da shi sadaka kai gaskiya wa kunta za amrin musibi abinda duk kake faɗa dama daidai ne inda sun yi magana ma haka za su faɗa da suka yi shiru kuma shiru din kuma ansa ce to daga nan gurin aka raba ganima aka tafi da ganima aka kama fursunonin yaki wajen fursunonin yaki an aka zo ana wanda tattaunawa manzo Allah ne ya shawara a kashe su ko a kama su a yi musu ko a yi musu menene sahabbai suka faɗi me za a yi manzo Allah ya bayyana shawaran Abubakar Siddiq da sauran sahabbai da su goyi bayan sa Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya nuna inda an bi shawaran Umar da tafi amma tunda sun yi hakan babu komai a tafi haka saboda haka aka tafi da waɗannan fursunonin yaki waɗansu aka ce su fanshi kansu kaga Abbas ya fanshi kansa haka waɗansu sun fanshi kansu da kuɗi waɗansu daga cikinsu masana ne tun lokacin jahiliya suna da ilimi irin nasu na duniyar su sun iya karatu da rubutu manzo Allah ce tunda baku da kuɗin da za ku fanshi kanku za a rinka baku ƴaƴan musulmi biyar biyar shida shida har sai kun koya musu karatu da rubutu duk wanda ya koya wa yaro biyar ko shida karatu da rubutu ya iya ya je an sake shi ya fanshi kansa da wannan kaga kenan kimar ilimi kenan me za a koya a wajensu qur'ani da hadisi ko kuma ba qur'ani bane ba hadisi kaga ba qur'ani bane ba hadisi bane ba da in qur'ani da hadisi ne a wurin manzo Allah za a koya amma suka rika koyar da su karatu da rubutu aka ce ku sake duk wanda ya koya wani iya adadi shikenan ya fansa kansa sannan kuma sauran da aka rike a matsayin fursunonin yaki yace da sahabbai ku rike su da amana ku kyautata musu Abu Aziz dan uwan Mus'ab ibn Umayyah yana cikin waɗanda aka ya fada cikin hannun waɗansu mutanen Madina da manzo Allah ce ku rike shi da amana duk da bai musulunta ba ku rike shi da amana kar ku ci amanarsa yace idan suka zo suka dafa gurasa suka kawo dabino to tunda gurasa ita aka fi shawa a abinci suna kirawo ne mu ci gaba daya sai su rinka turo gurasa a gaban su su rinka cin dabino yana mamaki yace manzo Allah yace mu kyautata maka duk da kana bawa ka duba ka ga kyakkyawar mu'amala wannan ta sa da dama daga cikin su suka musulunta da yawa daga cikin su kyakkyawar mu'amalar da musulmai suka musu ta suka musulunta ba sa ha'intar su ba sa musu kwace ba sa zalunta su sun san wancan yaki da aka yi musulmai sun samu kansu ne a halin yaki Allah ya shar'anta musu ba wai sha'awa na su kashe mutane suke ba sannan ba za su bi wata ka'ida ba sai wanda Allah ya dora musu a wajen yaki kuma sanin ku ne cewa kafin a shar'anta yaki sai da aka bi zango ɗaya-ɗaya har guda hudu zango na farko as-sabr fasbir sabran jamila wa hajruhum hajran jamila fasfahi as-saf al-jamil fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata haka da aka rika fada musulmai zangon farko ku yi hakuri yau a dake su nan a ce ku yi hakuri yau a zage su nan a ce ku yi hakuri yau a kama wannan a daure ka duba abinda Abu Jahl yawa Sumayya ita ce awwalu shahidatin fil Islam mace ba namiji ba ba wani sojan yaki namiji ba amma mutum ya dauki katan mashi ya taka mata a gaban ta har sai da ta mutu mummunan kisa lokacin da ake zuwa Makka amma duk da haka sahabbai suka ce zamu yi yaki Allah ce ko ko aidiya ku dai ku kame hannunku wa aqimu salata ku tsayar da sallah har sai da wahala ta yi wahala kafin a shiranta yaki marhala ta farko kenan marhala ta biyu sai aka ce an yi izini ko a iya yi amma ba dole bane udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز مرحلة بيك مرحلة أكو أكسي كركو يكي كواسي ونديكي يا كركو وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تأتدوا إن الله لا يحب المعتدين ku yaki waɗanda suke yakar ku kadai ko da mutum kafiri ne in bai yake ku ba kar ku yake shi kuma ko da mutum kafiri ne in mace ce kar ku yake ta ba a kashe mace a wajen yaki yaro karmi wanda ba baligi ba ko dan kafiri ne ba a kashe shi a wajen yaki wanda ya je shiga daki ibada ya killace kansa baya fita ko ina sai dai ya fita dan bukata ta rayuwa ya ci abinci ya koma cikin church ko daki ibada sa baya zuwa ko ina ba a kashe shi idan ana yaki sai wanda ya dauki makami za ku fito na fitoci za ku kashe ka duba adalci na addinin musulunci wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum da zafi yayi zafi wahala tayi wahala sai aka saukar da marhala ta hudu ta karshe shine wato ainihin ku yaki mushrikai gaba daya kamar yadda suke yakar ku gaba daya aya cikin suratul tauba zamu zo kanta to a takeice dai kun ga inda a ce tun asali addinin musulunci addini ne na fada da tashin hankali da neman rigima da kafin a ce ikra sai a ce uqtul kuma sai aka ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وانا أكتب فرقم وحي أنسى شيني يكرر إنا فرع أتكم وانا إنا تاسع هنكلي أتكم وانا كافن أتي يسلى دا سأتي يكسى كافن أتي يعزم دا سأتي يكسى كافن أتي يطاع أغمه فدا سأتي يكسى أما دستيد أكي شرعا تولى انسان أبا بيقى بعد ينسو كافن مغانا شرعا تجهادي تزو دم أكاري دولة مسلم شي دم أكاري الفرمتة in kafare sun ce a to dan me aka ce kuma su yi yaki a to dan me Rasha da America suka mallaki makamin nukiliya su mallaka kuma su haramta wani mallaka dan me daular fashawa ta mallaki makami dan me Roma suka mallaki makami dan me daular Habasha ta mallaki makami dan me sarakuna a gargajiyar kasashen mu suka mallaki makami dan me kowane tsohon gari kaje sai ga tsohuwar ganuwa da tsaga gari garin saboda in baka tanadi naka ba sai a rena ka sai a taka ka to musulunci sai ce ku tana dinaku dan kar arena ku dan kar ataka ku ina fata an fahimta wato waɗannan bayanai domin dukkan wanda ya ji ayoyin da aka karanta na jihadi ko bai san waɗansu bangarori na musulunci ba na sallah na azumi na zakka na sadaka na kyautayi na sada zumunci da waɗansu al'amuran sai ya dauka wannan shi kadai ne abin da ke cikin musulunci sannan wanda ya jahilci musulunci masu adawa da musulunci sai su dauko irin wannan ayoyin kawai su fassara mishi su kyale sauran ayoyi na rahama da tausayi da jin kai da sada zumunci to amma kuma ga ka'ida baka iya fahimtar abu in ka dauki bangare daya sai ka dauki dukkan bangarorin sa wanda yake son ya fahimci musulunci sai dai dauke shi ka tokan din sa dukkan bangarorin sa koda addinin kristanci ka dauka sai ka dauki wata gaba wata aya daya a cikin bible sai ka hukunta shi da wannan ayar daya to kenan kai wa addinin zalunci koda addinin yahudanci ka dauka sai ka dauki wani bangare a cikin littafin ka hukunta to ka zalunci addinin amma ka dauki kowane bangare sannan sai ka fita da sakamakon karshe to ka dauki musulunci gaba ɗayan sa sannan ka fitar da sakamakon karshe addinin musulunci ba addinin ta'addanci bane ba jihadi sunansa jihadi kuma jihadi an shar'anta shi dan a rayu ba dan a mutu ba ma'ana sai in an sadaukar da kai sannan waɗansu rayukan suke rayuwa idan ko aka yi rowa da ran farko ba a sadaukar da shi ba sai duka rayukan gaba ɗaya su mutu ina fata an fahimta wannan shine manufar jihadi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun da wannan ne musulunci ya samu dauka dama an ce yawmul furqan yawmul takal jama'an ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da wannan ne aka samu gagarumar aya kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata da wannan ne ko ina labarin musulunci ya kai dan shi ya zanto mabude na yaduwar musulunci a ban kasa wato yakin Badar shine fatihatu khair wato shine kamar asasi na farko na kafa daular ta musulunci a Madina a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata waɗannan bayanan sun gamsar wajen rufe waɗannan ayoyi da suke magana akan yakin Badar sai aya ta gaba mai Allah ki
innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaik wal ladina awaw wa nasaru ulaik حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
وبنجي تعالى إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru sannan kuma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunansu fi sabilillahi sun yi jihadin nan ne don yaɗa kalmar Allah manufarsu addinin musulunci ya ci gaba ya samu gata ya samu ɗaukaka tun daga kan harshe har ya zuwa zuciyarsu wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka karbi bakuncin baki sune awau wa nasaru sannan suka taimaki annabi da bakin da suka zo garin su a matsayin masu hijira ulaika ba'dhum awliya'u ba'd lalle waɗannan sashin su waliyai ne na sashi abinda ake nufi da waliyan sashi sashin suna son sashi bangare na taimakon bangare bangare na kusantar bangare domin lafazin alwilaya ko alwaliyu abinda yake nufi alqurbu kusanci idan aka ce fulanun waliyun li fulan bi ma'ana nasirun lahu qaribun lahu muhibbun lahu yana kaunarsa yana son sa yana kusancin sa yana taimakon shi to wannan ita ce wilaya ba'dhum awliya'u ba'd wato dai wannan aya tana nuna mana cewa tsakanin sahabbai da suka zo daga Makka a matsayin masu hijira da mutanen Madina da suka karɓi hukuncin su ba'dhum awliya'u ba'd sashin su duk suna kaunar sashi kaunar juna ita ta ba su damar su je jihadi dai in baka kaunar dan uwanka ta yaya za ku iya fita jihadi da shi kai kana da bukatar sa dan baka iya kai kadai shi yana da bukatar ka dan baya iya yi shi kadai to kuma kenan ku so juna shi zai bayar da damar ku fita tare amma lokacin da kuka ki juna yanzu za ku koma kuna yakar juna ne dan haka hoton sahabbai shine kaunar juna tsakanin su da juna ba mai kin wani cikin su kowa na kaunar dan uwansa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wallazina amanu waɗanda ko suka yi imani walam yuhajiru amma ba su samu sun yi hijira ba malakum min walayatihim min shay ba wata kauna ko kuma ba wani taimako da suke da shi akan ku hatta yuhajiru har sai in sun yi hijira wannan ayar tana jan hankalin waɗanda suka zauna a Makka kwaɗayin zama da ƴan uwansu da danginsu ya hana su yi hijira gashi sun yi imani suna son musuluncin amma kuma ba sa son wahala suna ganin za su je ga su da mutan Madina suke tare irin waɗancan da suka ƙi yin hijira malakum min walayatihim min shay'in ba wani taimako da za ku kai musu ko agaji wai dan ku je ku fitar da su daga ƙangin da suke ciki hatta yuhajiru har sai in sun yi da sun yi hijira sannan ku yi wannan wa in istansarukum fid dini idan sun nemi taimakon ku a cikin addini fa alaikum an-nasr to ya zama wajibi ku taimaka musu idan sun ce ku ba mu agaji kuma agajin da za ku ba su ko ga zai karfafe su a addinance to sai ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai fa in za ku taimake su ne akan mutanen da kun riga kun yi yarjejeniya ba yake tsakanin ku da su misali nan daular musulunci take ga waɗansu ƴan uwanmu a wani gari sun yi imani suna garin kafirai su yi hijira sun ki sun tsaya dan kwaɗayin duniya sun zauna a can to su ne ake cewa ba mu ba su har sai in sun yi hijira sannan ne za mu taimake su amma in wani dalili ya sa sun ce ku kawo mana agaji dan yaɗa musulunci to za mu iya taimakon su ku kawo mana agaji ga waɗansu sai ya sayake mu to za mu iya taimakon su amma fa in wannan taimako ya shafi waɗansu mutane da mu a nan daular musulunci mun yi yarjejeniyar tsagaita wata yaƙi da su sai waɗancan ƴan uwanmu na wani gari suka tsokane su to ba za mu taimaki ƴan uwanmu din ba kan waɗannan dan in mun yi haka mun warware alƙawarin zaman lafiya tsakaninmu da su ku ga adalci da musulunci ina ta'addanci a nan gurin ina zalunci a nan gurin sai dai mutum ya fassara ba daidai ba ko ya fahimta ba daidai ba ko kuma dama can wato ainihin dan adawa ne shi baya son alkhairi cikin musulunci sai yake neman wata gaba da zai kafa hujja da ita wajen sukar musulunci amma duk wanda yake son ya fahimci musulunci zai fahimci musulunci ne a littafin da musuluncin ya zo da shi shine alkur'ani da bayanan da ke fassara littafin su ne ingantattun hadisai na manzon Allah da tarihin yadda ya gudanar da rayuwarsa rayuwarsa ta Makka shekara 13 ai ba a bar wasa bace ba rayuwa ta Madina shekara 10 ba a bar wasa bace ba to a cikin nan ake suro musulunci amma kar ka kalli aikin wani musulmi shi kadai wanda ya iya daidai ko ya kuskure ko aikin waɗansu tsirarru su kadai sa iya daidai ko su kuskure sai ka fassara musulunci da kurakuran ɗaiɗaikun mutane duk wanda yawa musulunci haka bai yawa musulunci adalci ba amma idan ya fahimci musulunci a yadda yake a rubuce a ƙur'anance a hadisance a tarihi gyararre na musulunci wanda ba gurɓataccen tarihi ba to wannan shine zai karanci musulunci yadda yake shi yasa da dama daga cikin orientalists da suka yi wa musulunci irin wannan karatun na kokok sai suka furta kalmar shahada da yawa daga cikinsu waɗanda kuma Allah bai yi za su musulunta ba amma da suka tashi rubutu sun yi wa musulunci adalci kuna sanar da marubucin da ya rubuta mutum 100 da suka fi kowa inganci a duniya number 1 mutum da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai musulunta ba amma ya yi wa musulunci karatun kokok karatun bango zuwa bango, ba ka karanci shafi ɗaya ba ka fito kana daru da rigima, bango zuwa bango min gilatin ila. Yaƙi ne da waɗansu mutanen da ku kuma kuna da yarjejeniyar tsagaita wata yaƙi tsakaninku da su, to ba za ku taimaki ƴan uwanku musulmi a kansu ba. Ubangiji ya ce wallahu bima ta'maluna basir, ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa, ko ka ce masani ne dangane da abin da wato ainihin kuke aikatawa. Kaga wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna falala na sahabban manzon Allah, al-muhajirun din da kuma al-ansar gaba ɗaya. Dan Allah ya yabe su, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, kaga muhajirun kenan, wallazina awaw wa nasaru al-ansar kenan, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, dukkan su gaba daya masoya juna ne. Ashe duk wanda zai kawo wani tarihin ƙarya yace Fatima tana fushi da sayyidina Abu Bakar dan ya hana ta gadan mahaifinta, ƙarya yake a tarihi, ƙarya wa musulunci. Duk wanda zai kawo gurbataccen tarihi yace Ali bin Abi Talib abokin adawar Abubakar ne, ko Abubakar na fushi da Umar, ko Umar na fushi da Aliyu, ko Uthman na ganin kyashin zuriyar gidan Annabi, ko matan Annabi ba sa son ƴaƴansa, ko ƴaƴansa ba sa son matansa, wallahi tallahi duk gurbataccen tarihi ne na ƙarya gaba ɗayansu. Allah ya ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, wanda ko yace a'a makiya juna ne, ƴan adawa da juna ne, to ya karanta wannan aya, wannan iya batawa wani rai. Kana so na ina son ka, yanzu ina kauna mallam sai dai na kaunata, babu mamaki je na musu abun bacin rai, babu mamaki shi ma yau ya mun abun bacin rai, babu mamaki dukan ku nan an bata muku rai, babu mamaki ni ma ku bata mun rai. Wannan baya rusa kauna ta asali ta musulunci, wannan tsakanin da da uwa ma akan samu wannan. Ita ta haife shi ta dauke shi a cikin wata tara, amma kuma yayi laifi ta mare shi ta muntsine shi yayi ihu, kuma tana son shi ka daki danka, kuma wannan bai kore abin nan ba. Dan haka idan wani ya kirkiro ko ya kago waɗansu labarai na ƙarya ya kitsa, kar ku yarda da shi. Idan kuma wani ya kalato waɗansu zance, wata rana Abubakar ya yi fushi dangane da abin da Umar ya masa, ko abin da Abubakar ya yi fushi dangane da abin da Aliyu ya masa, ko Ali ya yi fushi, ko Fatima ta yi fushi dangane da wani abin da Abubakar ya mata, wannan baya nuna gaba. Abin da yake nunawa sabawa da juna a ɗabi'a irin ta ɗan adam, wannan ko tsakanin mace da miji, ko tsakanin ɗa da ɗa, ko tsakanin aboki da aboki, ko tsakanin kowa da kowa, yana iya faruwa a duniya. Baya nuna ƙauna, baya nuna kai adawa irin yadda waɗansu suke kitsa wannan suke adawa ce. Ubangiji ya ce ulaka ba'dhum awliya'u ba'd, kaga sashin suna kauna sashi, wannan shine abin da ya kamata kowa ya fahimta game da sahabban manzon Allah. Sai Allah ce
wallazina kafaru ba'dhum, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, kafirai kuma zaka samu su ma bangaransu mataimaka ne ga bangare, ko da wannan yana Yahudanci, wannan yana Kiristanci, wannan yana addinin Buddha, to sai ka samu suna san junansu, suna taimakawa junansu akan ku musulmi, ko da suna da sabaniya tsakankaninsu, in abin ya shafe ku, to za su iya haɗewa su manta da sabanin da ke tsakaninsu. Shine ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu, kumunmu ne in ba ku yi haka ba, in ba ku zama sashin ku na taimakawa sashi ba, na kaunar sashi ba, ta kun fitnatun fil ardi, za a samu fitina a ban kasa, wa fasadun kabir, da fasadi mai girma. Fitina a ban kasa shine karfin kafirci da raunin musulunci. Fitina a ban kasa ya zanto kafiri na da gata, musulmi ba ya da gata, ko da a garinsa ko da a kasarsa. Wannan babbar fitina ce. Me ya kawo haka? Rashin taimakawa junanku. Amma inda za ku taimaki juna, to shine sai a sami ɗaukakarku da mutuncinku, sai aya ta gaskata akan ku, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, sai wannan aya ta gaskata akan ku, ku sami izza, ku sami mutunci, ku sami ɗaukaka. A yau duk abin da yake faruwa a duniya kenan, in ba dan goyen bayan kasashen musulmi ba, da America ba ta karya gwamnatin musulmi ta Afghanistan ba, in ba dan goyen bayan kasashen musulmi ba, da America ba ta shiga Iraki ba, amma ta sararin samaniyar musulmi ta kamboda ta iyakokin musulmai saudiya kuwait jordan tana aka shigo ta taki ta iran ta samansu ta kasansu ta ruwansu aka yi amfani don a kare iraki kaga kenan mu ne muke tallafawa abokan adawa musu ci nasara akan mu a madadin mu taimakawa juna don kane farmakin su to Allah ke jan hankalin mu illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir wallazina amanu wa hajaru wadanda suka yi imani suka yi hijira sannan wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan Allah wallazina awaw wa nasaru da wadanda suka taimaki suka tarye su suka karbi bakuncin su wa nasaru suka taimaki annabi da sauran sahabbai da suka zo garin su ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune mummune na gaske me bambanci tsakanin waccan ayar da wannan duko abu ɗaya suke tabbatarwa tana nuna sahabbai gaba ɗaya masu mutunci ne tana nuna gaba ɗaya mutanen kirki ne don Allah ce ulaika kaga isharar ce zuwa ga gare su gaba ɗaya idan kai istisna'in wani kace banda wane kai togaciyar wani sai ka kawo dalilin da kai togonsa sannan kuma gaba ɗayan su jumloli ne khabariya jumla khabariya daga wajen ubangiji kuma nask baya shiga cikin ta don idan ka bada labari sai kuma ka zo kace kuma ba haka bane ba to ya zama ƙaryata kai ba jumal ne insha'iyya ba jumla insha'iyya yi ko karka yi wannan ake samun annasikh wal mansukh amma jumloli da suka kunshi labari ba a samun nasikh wal mansukh a ciki ma'ana dan ma kar masu zagin sahabbai su zo su ce ai wannan a farkon musulunci ne aka ce ulaika ba wannan kuma sai ta ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan ta tabbatar musu da wilayatu ba'dihim li ba'd wannan ta tabbatar musu da imani kuma mafi cikar imani ba wanda yafi sahabin annabi karfin imani sai in mutum ya zama shi annabi ne amma duk wanda yake kasa da annabi ta fuskar daraja to yana kasa da sahabban annabi ta fuskar falla da mutunci da kima ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim lalle kuma suna da gafara daga wajen ubangiji suna da arziki mai girma sai Allah ce
wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allaha bikulli shay'in alim
wallazina amanu min ba'du wadanda ku suka yi imani min ba'du daga baya daga bayan wa daga bayan almuhajirin daga bayan alansar min ba'du kenan wadanda suka yi imani daga baya wa hajaru kuma su ma suka yi hijira wajahadu suka yi jihadi ma'akum tare da ku fa ulaika minkum wannan ana nufin wanda suka yi bayan as-sabiqun al-awwalun wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din ulul arhami yan uwantaka ta jini ba'dhum awla bi ba'din sashin su yafi kusanci ga sashi sama da kusantaka ta imani kadai fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah lafazin kitab ana nufin hukunci wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum mana حكم الله تعالى عليكم الذي أوجبه عليكم إن الله بكل شيء عليم للي أبنجزي تعالى مثلني كما تدركم قومي وانا آية تكرش عبين تكي نونوا واتو ينقوانتكا تسحبي ينقوانتكا تيت إيماني أما ينقوانتكا تسنقادا جونا سيئن أفويدا نغانتكا كما تجني دومين دا أفركم مسلنسي ينقوانتكا مسلنسي ما أنا تنقادو ديتا كافون وانا آية تزوت نونة شواء أولا أرهام بعضهم أولا ببعض wato yan uwantakar jini kuma doriya akan ta imani da ita ce ake cin gado abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda